أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. A ci gaba da tafsirin suratul A'raf, halka ta ƙarshe a wannan sura. A yau 8 ga watan Ramadana, hijira ta ma'aiki alaihi salatu wassalam, shekara ta 1443, za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Mai jan bakin mu ya ja a wannan masallaci da ke zawiya ta anguwar Works a nan garin Damaturu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Innal ladhina yastakbiruna an ibadatihi إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. wannan ita ce aya ta karshe a suratul A'raf. Bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana zikiri da yadda mutum ɗaya zai zauna ya ambaci Ubangijinsa, da yadda jama'a za su haɗu su ambaci Ubangijinsu, kamar yadda ya gabata, wazukur rabbaka mukhataba ce ga mutum ɗaya a mafhumin ƙarshen aya, wala takun minal ghafilin, za ka fahimci haɗuwa da jama'a a ambaci Allah subhanahu wa ta'ala, kamar yadda bilghuduwi wal asal ya nuna maka lokutan da suka dace ka kasance cikin ambaton Ubangijinka. Kuma ya faɗi ladubbuka adabu zikiri, wanda farko ya ce fi nafsika, na biyu ya ce tadarru'an, da shuhudi da huduri, in son samu ne har a kai ga jazaba, sannan kuma da tsoron Allah da kwarjinin sunan da ake ja. Waɗannan ladubbuka na zikiri rashin su shi yasa za ka ga muna tarin zikiri, amma zikirin baya tasiri a zukatanmu. Muna ta addu'ar ba ta karɓuwa, saboda waɗannan adab muhimmai waɗanda wancan aya ta jiya ta yi mana bayani, suna nan gefe guda, zikirin da muke nan ma yana gefe guda. To shi ne a nan kamar ta'aridi Allah subhanahu wa ta'ala yake yi wa bashariya, mutane gaba ɗaya, cewa da ya umarce su da ambaton Allah, da su yi ambaton, kar su yi ambaton, uwa ɗaya uba ɗaya ke gun Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'ana idan su ba su ɗau wannan umarni, sun cinye lokutansu da ambaton Allah subhanahu wa ta'ala, kar su mance akwai wasu bayin Allah waɗanda su koyaushe ma suna cikin zikiri. Zikirin shi ne cinsu da shansu, shi ne baccinsu da tashinsu, shi ne dukkan sha'awarsu. Waɗannan su ne mala'iku. to shi yasa bayan ya ce wuzkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dun aljahr min alqawli bil ghudwi wal asal wa la takun min alghafilin sai yace innal ladina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun innal ladina inda rabbika anan inda al indiya anan baya nuna zarfu ko na zamani ko na asalin abinda indan ke nunawa a larabci shine zarful makan a larabci idan kace inda yana nuna guri ne gurin kuma kowanne irin guri gurin yana sama ne ko yana ƙasa ne aikin da karata ya shida gu to wannan gun shine inda idan kace jalastu indaka ko jalasa zaidun inda amri to ka allaka gunda zaman ya kasance ne sannan idan kace sallaitu inda al-imami ka allaka sallar inda sallar ta kasance ma'ana inda wuri ne wanda zaka allaka wani aiki da ya kasance a wannan wajen to saboda haka ne malaman nahwu suke cewa zuruf da kuma majrurat dukkan su dole ne suna da ta'alluki kamar inda zaka yi i'rab ka ce jarun wa majrurun muta'alliqun bi kaza haka nan zaka ce zarfu zaman ko zarfu makan shi ma zaka ce muta'alliqun bi kaza saboda wasu abubuwa ne wadanda samsam ba sa kasancewa su kadai da zarar ka ambaci gu to sai dai ka ambaci wani abu da aka yi a wannan wajen haka nan jarun wa majrurun to saboda haka wannan inda din nan na nahwu inda ko indiya din nan na larabci ba zai yiwu a sifanta Allah subhanahu wataala da wannan indiya din ba abin da yasa dalilai ne na Qur'ani suke tabbatar da wannan saboda idan zaka fassara Qur'ani zaka fassara kowace aya da fassaransa da ba zai yi ta'arudi ba zai yi karau da wata aya daban ba amma duk lokacin da ka fassara wata aya a yadda ka fassara din nan in aka dauko wata aya tafsirin zai tashi to wannan tafsirin bai karbu ba misalin wannan yadda wannan aya ta zo innal ladina inda rabbika wanda malaman tafsiri sun yi ijma'in cewa wadanda ake nufi da allazina inda rabbika su ne mala'iku tare da ijma'in su cewa wannan indan baya aiki saboda dalilai da yawa saboda idan kace wannan indan in indiya ce irin ta larabci to abinda yake bada ma'ana shine mala'iku suna tare da Allah so kuma mala'iku inde tarayya ne na zarful makan inde na gu ba indan nan ana nufin kusancin su ga Allah bane wajen ibada da tsoronsa ana nufin kasancewar su ne da Allah gu guda to mala'iku ba su isa su kasance tare da zatin Allah subhanahu wataala ba su isa ba shigen wannan aya ne inda Allah subhanahu wataala yake cewa wa min ayati al-laili wan nahari wash-shamsi wal-qamar la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun fa in istakbaru fal-ladhina inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan nahari wa hum la yas'amuna fal-ladhina inda rabbika anan kamar yadda Allah ya ce innal ladina inda rabbika anan la yastakbiruna an ibadati ashan fal ladina inda rabbika yusabbihuna lahu bil layli wan nahari wa hum la yasamuna sannan haka na inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa waja'alul malaikata alladhina hum inda arrahmani inasa a ɗaya daga cikin kira'o'i guda biyu wanda za mu zo mu yi bayani. Wannan kira'a hujja ce da take nuna cewa duk inda ake, duk inda rabbika ya zo, ba yana nufin guri ba ne, ba yana nufin mala'iku suna tare da Allah ba ne. Saboda anan an karanta waja'alul mala'ikata allazina hum ibadur rahmani inasa, kamar yadda aka karanta hum inda rahmani, ta nan ne za ka gane duk inda ka ga an ce inda rabbika a cikin Qur'ani ana magana akan maudu'in mala'iku, ana nufin mala'ikun su cikakkun bayin Allah ne. Ganin su cikakkun bayin Allah ne, wannan inda ɗin wato indiya ce ta zunzurutun kusanci da Allah, da yawan tasbihi da tahmidi da takbiri da tahlili. To saboda haka ne anan aka karanta waja'alul mala'ikata allazina hum ibadur rahmani, saboda inda da ibadu a cikin ar-rasmul usmani rubutu iri ɗaya ne aka yi, saboda an rubuta ainun da dungu da dallun da ke cikin al-masahiful usmaniya babu ɗugo babu wasali. Saboda a shigar da dukkan kira'o'i, dukkan riwayoyi da aka haddace a gun manzon Allah, aka ki yin ɗugo, aka ki yin wasali. Saboda da zarar an yi ɗugo ko an yi wasali, wasu kira'o'i da riwayoyi za su salwanta. Ainun ɗin nan dungun da yake baya, in ka sa masa ɗugo ɗaya a ƙasa, ka sa aluja bayan wannan bahu ɗin, ya zamo ibadu. Wannan dungun da suka rubuta mara ɗugo, idan ka sa ɗugo ɗaya a sama, to ya zamo inda. To saboda haka ne inda da kuma ibadu, inda da ibadu. To saboda haka ne waɗanda suka karanta ibadu suka rubuta ibadu ɗin can me, shine mausuli kenan. Saboda idan aka rubuta kan me shine maqtu'i, to ɗaya kira'ar ba za ta fito ba. Shi yasa suka rubuta ainun da ba'un da aluja, shine alif sagira da dal, sai ya zamanto ibadu. Inda za su rubuta alu baki, to kira'a ta inda kuma ba za ta fito ba. To ganin an karanta inda anan a ibadu, wannan zai nuna maka duk inda aka ce mala'iku suna gun Allah, ana nufin mala'iku su bayin Allah ne cikakku. Saboda kusancinsu da Allah shine aka ce inda rabbika. Abinda zai nuna maka wannan bayan hujjar wannan kira'a da aka karanta inda ibadu dinnan, wasu ayoyi daban suna nuna cewa su mala'ikun suna sama da Allah ne, ba gunda suke ba. Kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'maruna. Da yace rabbahum sai yace min fawqihim, sanin kowa ne fawqu da inda, ma'anansu daban a larabci. Inda daban, fawq daban. Inda misali a larabci zaka ce jalasa zaidun inda albabi, sannan kuma ka zo ka ce jalasa zaidun fawq albabi, ma'anansu daban. Inda albabi ya zauna daidai kofa, fawq albabi ya zauna sama da kofan. Misali idan kofan sama da shi akwai dauri na biyu, akwai hawa na biyu, a can ya zauna. Kaga inda yana nuna gu daban, fawq yana nuna gu daban. To waɗanda suka ce wannan inda nan inda na larabci ake nufi cewa mala'iku suna gun Allah, to yaya kuma za a yi da wasu ayoyi kamar wannan da suke nuna cewa suna saman Allah. Sannan wannan sama din Allah subhanahu ta'ala ya fassara cewa akwai fauku na gu, akwai fauku na kaharu. Idan ka ce zaidun fauka amri, ma'anan da zai bayar, zaidu misali yana kasa, ko zaidu yana sama ta, sama sama saman bene, shi kuma amru yana kasa, shine zaidun fauka amri. Kenan inda amru yake din guri ne, inda zaidun yake nan ma guri ne, wannan shine fauk. Sannan kuma fauku, idan ka ce zaidun fauka amri, kana nufin zaidu matsayinsa ya wuce matsayin amru. Misali zaidu gwamna ne, amru kuma kwamishina ne, gwamna ya fi kwamishina. Kenan fauku din yana nuna guri, yana nuna daraja. Abinda zai sa ka gane wannan duka Qur'ani ne, shi yasa idan Qur'ani ba da Qur'ani za ka fassara ba, to tafsirin baya karbuwa. Misali mutanen Fir'auna suka ce wa Fir'auna, suka ziga shi, suka ce wa qala al-mala'u min qaumi Fir'auna atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi wa yadharaka wa alihata qala sanaqtulu abna'ahum ko qala sanuqtilu abna'ahum wa nasta'i nisa'ahum, sai yace wa inna fawqahum, sai yace qahiruna, wa inna fawqahum qahiruna. Anan da yace wa inna fawqahum din, da yace qahiruna yana nuna mu muna da mulki, mu sarakuna ne, muna da tsaro ta su, kuma talakawa ne, muna sama da su, ma'ana mun fi su daraja, mun fi su matsayi. Wannan shine ya khafuna rabbahum min fawqihim, din Allah da ya buwaye su, komai nasa ciki da bai yake hannunsu, yana da cikakken iko a kansu, shine ma'ana kamar yadda ya zo a nan. Haka nan ayar da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa huwal qahiru, sai ce fauka ibadihi, bai ce wa huwa fauka ibadihi ba. Al-qahiru din shine ma'anan fauka ibadihi, ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala a hata bi kulli shay'in ilman wa qaharan, yayi kaf da komai, ya gama da komai, komai yana cikin cikakken ikonsa, kamar yadda ya zo cikin addu'a ta muawwali. To ganin wannan, anan Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce innal ladhina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi, yana nufin wasu bayi cikakku sun cika saboda ba sa sabo, sun zamo cikakku saboda ba sa kauce umarnin Allah, ko yaushe suna cikin tasbihi, suna cikin takdisi, suna cikin ibada, daidai da kiftawar ido, babu sakan din da zai kubce musu cikin ibada. Gadun wannan suka samu indiya ta kusanci da Allah, suka samu kasancewa cikakkun bayi, to su waɗannan la yastakbiruna an ibadatihi, ba sa girman kai na girman kai da zai sa su bar ibada, ma'ana matsayinsu matsayi ne na ibada, girmansu baya hana su ibada, darajarsu bata hana su ibada, girmansu da darajarsu duka na ibada ne. Wannan taridi ne ga bashariya, ga mutane, cewa karka kai wani matsayi a ce yau kai ne gwamna, ko kai ne minista, ko kai ne senator, ko kai ne shugaban kasa, ko kai ne, sannan a ce ka shiga wani yanayi saboda girman sarautar kada sallah ta kubce maka akan lokaci. ko a ce baka da lokacin da zaka zauna kai zikiri ko kai salati ko kai karatun Qur'ani saboda girmanka, saboda matsayinka, saboda yawan uzurrukanka. Duk matsayin da kake ko a sarauta ko a malunta ko a kudi ko a komai, to kada ka shiga wani yanayi da zai raba ka da zikiri, wani yanayi wanda zai raba ka da bautar Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa anan ya kawo an din kamar da maulana Sheikh Muhammad Kibrima cikin sharhinsa An-Nawafi'ul Ithriyya yake cewa idan kaga an a larabci, to ko yaushe zaka ga akwai wata ma'ana da take nuna nisantan wani abu daga wani abu. Da nayi tatabbu'in wuraren da an ke zuwa a larabci, sai na ga baya tsallakewa daga wannan dabiti da maulana al-allamatu Sheikh Muhammad Kibrima ya faɗa, kasancewa hujja ce na larabci a zamaninsa, kasancewa alam ne min a alamin lugha a duniya gaba ɗaya a zamaninsa. Da Asiya su suke da maulana Sheikh Muhammad Kibrima, da sun ɗaga shi saman tauraro wanda duk duniya sun san shi, da littattafansa suna nan suna yawo a ko'ina. Saboda mun sha bayanin littafinsa Al-Mu'annasatul Sama'iyya wanda yayi istidraki wa Ibnul Hajib. Ibnul Hajib da ake jin shi ne malamin lugha na duniya a zamaninsa, yayi mishi istidraki sama da abin da ya kawo littafinsa Al-Mu'annasatul Sama'iyya. Sanannen abu ne kenan. Inda Sheikh Kibrima yayi zamani da Ibnul Hajib, Sheikh Kibrima yana sama da Ibnul Hajib a iya larabci. To shi yasa anan da yace la yastakbiruna an ibadatihi, ma'ana girman su da matsayin su yasa su yi nesa da ibada saboda wannan an din. Ma'ana girman su da matsayin su ko yaushe yana sa su yi kusanci da ibada ne, su yi kusanci da ambaton Allah da yawan tasbihi ne, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su sifofi da yake nuna haka. La yas'amuna ko la yabturuna ba, la yabturuna malaman harji suna cewa farda ko guda ɗaya a cikin Qur'ani, saboda su ba ruwan su da babin babi ko kuma mazidi da mujarradi, ba ruwansu suna duba wasali ne kawai. Sauran yaftaruna ba, yaftaruna ala Allahi al-kadhiba, ko ina ka gani a cikin Qur'ani yaftaruna ne, saboda wannan fi'ili ne wanda yake khumasi ba mujarradi bane. Iftara ne asalinsa daga fara sulasi ne, firyatan shi ne aka gina wazanin iftala. Ya iftara, yaftari shi ne da aka sa waw na jam'i ya zamanto yaftaruna. Wannan shi mazidi ne ba mujarradi bane. Wannan kuma wanda kuke cewa farda mujarradi ne, daga fatara yafturu ne, fatara yafturu asali magun su daban ne, amma harji ne karɓaɓɓe wanda hankali zai doka. Ko ina Qur'ani yaftaruna, amma wannan yafturuna ta tamma. Ma'anar wannan kuwa shi ne la yafturuna ba sa fashi, ba sa sa gap tsakanin ibada da ibada, ko da na second ɗaya ne. Mala'iku waɗanda suke subhanallah subhanallah, aikin su ibadarsu subhanallah zallah, tunda aka halice su har yau subhanallah 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 zallah suke fada. Inda zai yanke second ɗaya but za su faɗi su halaka, saboda shi ne numfashinsu, shi ne cinsu, shi ne shansu, shi ne dukkan sha'awarsu. Kamar yadda in aka ɗauke maka numfashi second ɗaya, sai shelan jana'iza,
to haka nan su ma inda subhanallah tasbihi zai yanki a harshen su daidai da sekan daya shikenan sun gama yawo sai lahira. Haka nan la yasamuna ba sa kosawa minas sa'ama, as-sa'ama wato tabi'a shi na dan adam zai yadda yake da dadin abu dan adam yana kosawa da shi. Yanzu inda dan adam kullum dan adam a kullum a wajen bude baki zaka kawo masa kaza, yau ka kawo kaza dai a gashi yace gobe ka kawo kaza dai a gashi, in kai kaman sati to kai da kake kawowa zai ce gobe ka kawo tsire kar ka kawo kaza, ya kosa da kaza. Ka duba dai abu ne wanda yake da dadi, haka nan ka duba dadin salati duk yadda salati ke dadi ga zauna kai 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 zuwa 10,000 zaka kosa ka ce bari in koma karatun Qur'ani. Haka dan adam yake sa'ama, komin dadin abu yana kosawa da shi. To amma banda malaiku wa hum la yasamuna, duk da matsayin su da girman su, shi yasa yace la yastakbiruna an ibadatihi, kaman yace innal malaikata ibadallahi allazina la yastakbiruna an ibadatihi, ne shine innal ladzina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi, innal malaikata ibadallahi alladhina la yastakbiruna an ibadatihi, kamar yadda muka warware inda din yake zama. To shine dake yawancin ibadu na malaiku tasbihi ne da nau'o'in sa daban-daban, da yace la yastakbiruna an ibadatihi sai ce yusabbihunahu a ibadar lafazi ne na umumi da shumuli. In ka ce ibada yana daukan sallah, yana daukan azumi, yana daukan tasbihi, tahlili, takbiri da duk ma abin da zaka samu lada sunan wannan abu ibada, amma kasancewa su an fi sanin su da tasbihi, da yace la yastakbiruna an ibadatihi sai yace yusabbihunahu, suna yawaita yi mishi tasbihi. Zaka ga la yastakbiruna an ibadatihi da yusabbihunahu kowanne mantuki a cikin sa akwai mafhumi. Daga yace la yastakbiruna an ibadatihi yana nuna suna ibada su koyaushe, cikin ibada akwai tasbihi. Da yace yusabbihunahu suna yawaita yin tasbihi, subhanallah subhanallah subhanallah, cikin ibada akwai tasbihi. To ganin wannan ne suka kafa hujja wa annabi Adam alayhi salam, inda Allah yace wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa, suka ce qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka, suka ce nahnu nusabbihu mu koyaushe subhanallah subhanallah wa bihamdihi, koyaushe muna cikin takdisi da kaddasa Allah da nazzaha Allah daga dukkan abin da bai dace da shi ba. Suka faɗi aibin dan adam suka yabawa kansu. To saboda haka ne Allah subhanahu ta'ala yayi wasu mutane a cikin dan adam din da suka faɗi aibin sa, waɗanda su kuma suna sama da mala'iku, domin ya nuna wa mala'iku cewa ibada din ba ita ce kadai mizanin rutuba da daraja ba. A daraja lalle ana duba ibadar mutum, amma ba ita bace kadai, tsuran fadala ne. Zaka yi raka'a 1,000 cikin dare, Allah ba zai cuce ka ba, wa ma rabbuka bizzallamin lil abid, zai dauki lada na raka'a 1,000 ya baka, ya rubanya ma yadda ba za ka ce Allah ya zalunce ka ba, amma ko wani bawan Allah shi zai kwanta yana bacci cikin dare a baki irin ladan da aka baka, baka da ta fada cewa ya ni ne kwana ina ibada, sai Allah zai ce ban baka hakinka bane, kaga zaka ce ka bani, sai ya ce to shi kun wannan mai baccin ni na san dalilan da yasa na dauki ladan da na baka shi ma na bashi, to kamar wannan ne. To shi yasa Allah subhanahu wataala yace inni a'lamu ko inni a'lamu ma la ta'lamuna, yake da malaiku ku dai kun fadi abin da kuka sani ne kawai, kun san kanku da tasbihi da taqdisi, kun san banu Adam da waɗannan ababe da kuka fada kun san wannan, amma akwai wani abu daban kuma wanda ku ba ku san shi ba, shine sufaye iyayen mu suke cewa wannan abu shine su malaiku a lokacin ba su san da akwai wani abu fadala ba, saboda karkashin fadala ne aka samu annabta da manzanta. In ka ajiye waɗanda aka bawa din a cikin wahayin da aka basu ne aka samu, fa ulaika yubaddilu llahu sayyi'atihi hasanat, cewa akwai wasu mutane in suka yi laifuffuka in suka tuba, to a sanadiyar tuban laifuffukan sai a yi kumbatin su a mayar da su lada. Kaga wannan batu malaiku ba san da wannan ba, ai ba san da wannan ba. Ganin haka ne aka samu cikin banu Isra'ila aka samu wanda ya kashe mutum 100 kuma Allah ya gafarta mishi. To wannan ne yasa Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya ce la yastakbiruna an ibadatihi, sai ya ce yusabbihunahu, da ya ce yusabbihunahu bai ce wa yasjuduna lahu ba, da ya ce yusabbihunahu sai ya ce wa lahu yasjuduna. Ku duba yadda aka samu daidai lokaci daidai wurin da ya kamata a ce an zo ƙarshen sura, saboda Qur'ani fasahassa da balagarsa yasa duk inda yace ya kawo ma ƙarshen sura, to zaka ji a jikinka kai ma lalle nan gun ya dace da ya zama ƙarshe. Wannan ana ce mishi bara'atu liktitam, akwai bara'atu lisilali, akwai bara'atu liktitam. Larabawa suna sanin wanda ya iya larabci ta hanyar maganan da ya fara cikin lakcansa ko jawabinsa, da ta hanyar yadda ya karasa jawabinsa, ta nan suke gane kai wane ya iya larabci. To a wannan waɗannan ababe guda biyu Qur'ani shi get ne. Duk inda aka ce ma farkon sura ne, za ka ji a cikinka cewa lalle gunnan ya dace da farkon sura. Ku duba farkon suratul Nisa'i ko? يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. كدوبكم كرشن يد أككارا سكرشن. يستفتونك قل الله يبديكم في الكلالة إن امرؤ حلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد وإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. دكي أكوي بتو رب قادو دبا أكارا سابا أكشي بري أكارا سوى النمبتو نرب قادو kafin surar ta kare. Sannan surar ta kare da me? Wallahu bi kulli shay'in alim. Dan me? Saboda wadan masu raba gado su san me za su aikata. Alkali ne, mai anguwa ne, malami ne da zai raba gado, ya sa san rai, ya boye wani abu a ciki, ya sanda wallahu bi kulli shay'in alim. Hakanan wannan sura da muka zo ƙarshen ta, farkon ta menene? Alif lam mim sad. In kace waɗannan harufa baka san ma'anonin su ba, kai kanka idan aka ce maka kitabun unzila ilayka, ha, to ka san gunnan ya dace da ya zaman to farkon magana, saboda kitabun aka ce wani littafi ne na musamman, unzila ilayka. Ka gani, zaka buƙaci ƙarin bayani, menene wannan littafin, menene a ciki. Sannan aka zo a nan aka ce walahu yasjuduna. Mun yi magana daga baya a walahu yasjuduna da ire-irensa, asali a wayasjuduna lahu ne, wayasjuduna lahu. Mun yi bayanin wannan a baya, inda muka fassara wala anfusahum yansuruna, wanda asalinsa wala yansuruna anfusahum shi ne. Mun yi bayani a can cewa wasu suna ganin an kawo yansurunan ƙarshe amilin saboda fasila ce, wasu kuma suka ce a'a, Allah baya kawo wata kalima a ƙarshe saboda mujarradin fasila, in ya kaddamar ya akhar du yana yi saboda ma'ana ne. Domin haka ne akwai ababe da yawa na badi'iyat ba a sifanta magana Allah subhanahu wa ta'ala da waɗannan ababe. Dan menene kasancewa akwai nau'i na dabaru a ciki, akwai nau'i na takallufi da ta'assufi a ciki. To saboda haka yadda Allah subhanahu wata'ala yace yusabbihunahu wa lahu yasjuduna, lahu din nan an kaddamar da shi saboda hasr ne da kasr, ma'ana shi kadai mala'iku suke wa sujjada. Imma ka fassara as-sujud din al-lughawi, a ce aka ce sajada yasjudu shine khada'a yakhda'u, ma'ana ka kaskantar da kai kamar yadda kanka kai ba komai ba, ma'ana mala'iku duk da girman su da duk da darajar su da yawan tasbihu da yawan ibadar su, to ko yaushe suna nuna gazawar su, suna nuna kaskancin su, suna nuna su ba su kai komai ba. Aka sin dan Adam idan Allah subhanahu wata'ala bai yi tadarukinsa ba, dan Adam in ya cika yana cin wani abu a cikinsa, ko a ibada, ko a karatu, ko a sarauta, ko a dukiya, zai ci abin a cikinsa. To su mala'iku babu wannan, shi ne walahu yasjuduna. Wannan ka fassara as-sujudul lughawi kenan, jidda girman su, suna kaskanta kansu, suna jin su ba komai bane. Jidda yawan tasbihun su da ibadun su, ba sa jin sun yi tasbihi da yawa ko ibada da yawa. Sannan zaka iya fassarawa as-sujudu listilahi ko as-sujudu shar'i, shine walahu yasjuduna, wato shi kadai suke wa sujjada, shine sababin kaddamar da wannan lahudin. Ba kamar yadda wasu ke cewa saboda fasila ana so ƙarshen ya zamanto yasjuduna shine aka kawo lahudin da farko ba. To ganin wannan zaka ga Allah subhanahu wata'ala yana yabawa mala'iku a ko ina a cikin Qur'ani. Domin wasu su ibadar su tasbihi kawai, tunda aka halice su kawai subhanallah 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 subhanallah. Wasu su kuma Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, inda zai yanke a harshen su second daya za su fadi su mutu, saboda shi ne cin su, shi ne san su, shi ne numfasawan su. Wasu su kuma la ilaha illallah la ilaha illallah, wasu su kuma Allah 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 Allah, sunan Allah tsansa. Wani mala'ikan kuma kawai a tsaye yake cik yayi shiru, tunda aka halice shi bai yi motsi ba, bai yi magana ba, kawai wannan tsayuwan tsik din shine ibadarsa, yin shiru din shine ibadarsa. Haka Allah kawai ya ga dama yayi, shekara dubbai miliyoyi kawai yana tsaye sik, baya iya motsi, inda zai motsa sai ya narke. Haka Allah ya so yayi. Wani kuma ko wasu daga cikin mala'ikun kawai tunda aka halice su suna ruku'i, shekara dubbai miliyoyi suna ruku'i, ba su taba dagowa daga ruku'in ba, inda waninsu zai dago zai narke zai mutu, saboda wannan shine cin sa, shan sa, numfasawansa. yadda in an dauke ma numfashi sekan daya zaka mutu haka suma wani kuma tunda aka halice shi ko wasu kawai a cikin sujjada suke suna cikin sujjada to saboda haka ne Allah subhanahu wataala yake yaba musu a ko ina in yayi maganar dan adam sai ce da dan adam to abinda nace kai na ibada to zaka yi dan kanka ne ina da malaiku ina da malaiku shine bayan an ce wazkur rabbaka fi nafsika ba aka ce innal ladzina inda rabbika dan a san da idan ku kuka ki kuka yi tabbacin ku kuka yi ta hiran ku kuka ki yawaita ibadu to ga malaiku kuma ku san da ibadun kanku kukewa baya dada Allah komai rashin yin ku kuma baya tauye Allah baya rage Allah komai na'am suratul anfal
makamanci sura bismillahir rahmanir rahim yas'alunaka 'anil anfal قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين
أبي سأل آدم فركم قوة سورة من بينا أبين دكيشكين سورة wannan sura suratul anfali madaniyatun wahya 76 aya yawa na so ya karanta surar a bisa al'adan musafin mu qur'anin mu yana dauke da komai a ciki dukkan ulumul qur'an yana cikin nuska ta qur'anin mu ta Borno ko ta Afrika sabanin sauran nusab din masahif kenan shi yasa idan ka haddace Qur'ani da nuskar take hannun mu ta Borno ka haddace lafazin Qur'ani karatunsa ka haddace harufansa kowanne harafi ka san yadda ake rubuta shi shine ar-rasmul usmani kenan sabanin wasu mahaddatan Qur'ani makaranta daban sannan kuma marubutansa waɗanda suka san ilimi da ka'idojin rasulunsa shi ma daban tafassusi ne daban wanda bayan ka haddace Qur'ani ka iya karanta shi to zaka je ka karanta in ka ga dama agun wayannan su suna ganin cewa lafuzukan su ne Qur'ani kuma wannan kuskure ne Qur'ani lafuzukan da ake karantawa tare da waɗannan harufa ka'idojin rubutawan suka zamanto Qur'ani to ganin wannan a musafinmu zaka haddace karatu zaka haddace rasmin yadda ake rubuta ka'idodi na rubutu duka yadda ka san adadin kalmomi na kitab wadanda ake rubuta su maktu wanda muke ce ma kamme zaka ce duk alkitab a cikin Qur'ani mausulu ne ma'ana kamme ne banda kaza banda kaza banda kaza da nan kaza zaka ce dukkan asarru cikin Qur'ani sinne banda wa asarru wastakbaru istikbara dukkan yusirruna da cikin Qur'ani sinne banda wa kanu yusirruna alal hinsil azim ma'ana wadannan kaidodi irin wannan ko a ce ma amsalukum duk inda yazo daga Bakara zuwa Kala a yanke yake daga Kala kuma zuwa Nasi so kuma a hade yake irin waɗannan gama'a irin waɗannan kalmomi ko kace al-gamam a cikin Qur'ani su hudu ne biyu a yanke biyu a hade kowanne ka san wurin su waɗannan ka'idodi ko kace ana ƙara ya bayan tilka'i ana ƙara ya bayan naba'i ko kace al-mala'u da aka rubuta da wausu kaza ne su ne gu kaza da kaza sauran an rubuta su da mi da hamza su a ce jaza'u wanda aka rubuta da wau su ne kaza sauran an rubuta da hamza waɗannan ka'idodi mu a gunmu idan baka sani ba kai ba mahaddacin Qur'ani ba ne baka iya satu baka iya dawo mana da Qur'ani su kutum ba fata ba ko da zai salwanta sannan a cikin musafinmu bayan ka san karatun da waɗannan ka'idodi na rubutu da muke magana akai, to a cikin musafin mu zaka san tajwidi. Yanzu da yawa gardawa ba su san da sun san tajwidi ba, sai an nuna musu kawai. Duk gardin da ya haddace Qur'ani da Qur'anin da yake hannun mu ya san tajwidi. Saboda haka ne zaka ga in ka ce min khairin nunun sakinan zaka sa mishi sukuni, sukuni zaka rubuta, wannan sukunin yana nuna maka izhari ne. Haka min khairin min indi, min indi nunun din zaka rubuta sukuni. Amma zaka ganka ce an salati, an salati, nunun ba zaka rubuta sukuni ba, saboda ikhfa'i ne. Rashin rubuta sukuni ishara zuwa ga ba'a bayyana shi, kamar yadda min khairin min indi rubuta shi ishara ce na bayyanawa. Hakan zaka rubuta min yaumi, bayan ka rubuta sukunin nunu sakina zaka rubuta shadda akan yaun din, ishara na cewa idgham ne naqis, ma'ana sautin nunun din zai fita. Amma in ka rubuta min rabbi, min rabbi akan nunun din baka rubuta sukuni, ishara zuwa ga idgham ne kamil, sautin nunun din baya fita. Wannan sai a Qur'anin mu zaka samu wannan, ma'ana an shigar da ilmin tajwidi cikin mushafin mu da muke haddace Qur'ani da shi. Kamar yadda a cikin mushafin an shigar da ilimin fawasili, ilimin fawasil shine sanin adadin kowace sura. Yanzu mahaddacin Qur'ani dan musabaka, inda zaka zo ka ce masa sura kaza ayoyi nawa ne a ciki, zai fara maka mekani, bai sani ba shi surar ya haddace, bai san adadin ayoyinta ba, mai sani ba. Amma mu fa farko ma za a ce ma suratul anfali madaniyatun waya 67 aya. Kowanne yaro tun daga nasi suratul nasi madaniyatun waya 60 ayat, suratul falaki madaniyatun waya 5 ayat, a gani zai adadin kowace sura ka sani in ka haddace Qur'ani da musafin mu. Sannan kuma ka san ilimin makki da madani, saboda kowace sura ba a gaya maka adadin ayoyinta kadai kawai, sai an ce madaniyatun ko makkiyatun. Wannan ma ilimi ne mai zaman kansa. Yaro karami da ya haddace suratul nasi ko suratul falaki a cikin mutanenmu ko da nuska ta Qur'aninmu, zai ce ma ai a Makka ta sauka, ai a Madina ta sauka. Ka ce ya karanta al-itqan fi ulumil qur'an ko al-burhan fi ulumil qur'an na al-imam az-zarkashi, shi kuma a cikin mushafin aka koya mishi wannan. Kamar yadda zaka ga mushafin mu idan ka haddace qur'ani da shi, ka san gurare na sujjada, guraren da ake yin sujjada. In takaita muku, ulumul qur'an ne da nau'o'in sa daban-daban aka saka cikin musafin mu. Saboda haka duk wani wanda zai yi kokarin canja wannan musafi, to ya sa jan aiki a gabansa. Bayan Allah ne waliyai siddiqai wanda Allah ya yarda da su, suka zauna suka yi mana daftu na wannan musafi, wanda duk duniya babu musafi da yake da daftu irin namu na Borno. Shi yasa zaka ga ayoyin bayan an san su ma a dunkule, an ce 76 ne, to a ciki za a nuna ma miyar gu kaza, dari gu kaza, dari gu kaza, dari gu dara. A kowanda idan ya kama ma tun daga Bakara zai gaya ma miyar na ayoyi gaba daya har zuwa nasu. In ya zo 1000 zai ce nan ne aya 1000 ciki daga Bakara zuwa nan, zai gaya ma. Bai tsaya kawai a miyaram sanin miya kan dari na ayoyi ba, hatta na wakafi muna da shi. Ga adadin wakafin da ke cikin mushafin mu, sannan kuma nan dari, nan dari, nan dari, nan dari, nan kuma kan wakafi 1000. Haka ilimin da ke cikin mushaf, kai har da adadin miyaram din maddama akwai. Ni da tsangaya na hadda shi yanzu ne usuluka suka yawa na Madda, muna da miyaran dinnan, mun san adadin sa. A ina zaka samu musafi irin wannan?
saboda haka ne wadanda suka yi kokarin za su canja shi wannan musafi ba su yi nasara ba wanne gardi ne zai yadda ya dauki musafin da suka rubuta ya haddace Qur'ani da shi sannan wani abu da dayawa gardawa ba su sani ba akan musafin mu shine kuri da kun sannan ilimi ne mai zaman kansa fa yanzu sabon musafin warshi da aka buga menene ba rakami aka sa ba number 1 2 3 4 sai 5 ba wannan shi baya ne mu a wajen mu kumsa kuri ilimi ne mai zaman kansa sai da al-imam abu amr ni dani sai da yayi rubutu akan usuri da kumusi an ce kumusi adadin kumsan dake cikin qur'ani usuri adadin kumsa dake cikin qur'ani al-litabin sana ilmul fawasil idan yace sura kaza tana da ayoyi kaza a musafi kaza zai ce kumsan sa kaza kurin sa kaza to wannan ilimin da iyayen mu suka sa mana shi cikin daftarin qur'anin mu a yau za a cire shi ya daina aiki ci gaba kai ko kuma ci baya kai ci baya ne ci baya kai haka nan ulumul qur'an su kutum din sa ne yake cikin wannan musafi domin haka ne wakafi wakafin da aka zo aka zuba asali wanda ya zuba wannan wakafi kun san wakafi yana da alaka da ma'ana ne da ma'ana yake da alaka wanda ya zuba wannan wakafi din da yake cewa sanin ma'ana yana da bukata da sanin tafsiri to saboda haka yaro da kake so ya haddace qur'ani zaka barshi yayi fama da komi ko kuma ka dauko jalalaini ka ce zaka koya masa jalalaini tukunnan ya ci gaba da haddansa to saboda haka sai ya zauna ya zuba wakafi daga bakara har nasi ya zuba wakafi da ya zuba wakafin nan sai da ya shiga kalwa yayi saukan qur'ani dubu yace kashadi daga lokacin da na zuba wannan wakafi har zuwa ranar tashin alkiyama wani ya taba mun wani wakafi anan yace bai daidai da ma'ana ba shi yasa ba wanda ya taba wani wakafi cikin wannan wakafin ya zauna lafiya kaf sannan alhamdulillahi wakafin mu da muka zuba cikin qur'anin mu mun zauna mun yi tatabbu'in wakafin kaf daga bakara har nasi ba wakafin da zaka tuhube mu ba za mu fadi wajihin sa na tafsiri ba kuma irin wannan wakafin da ake tattaba mana mun san adadin su wakafi ne 129 cikin su wai dan me aka zuba wakafi hu kawai ya zama wakafi wayastanbi'unaka ahab hu quli wa rabbi innahu lahaq wai dan me za a zuba wakafi haka a jere wayastanbi'unaka ahaqqun huwa haka suke so ya zama to suka ce hu amti kawai ya zama to wakafi kuskure ne bashi da fassara bashi da ma'ana to zai zama bayi da fassara bashi da ma'ana a jahilci irin nasu ne saboda anan istifhami guda biyu ne aka cire ɗaya daga ciki asalin sa wayastanbi'unaka ahaqqun sannan wayastanbi'unaka ahwa ahaqqun ahwa haka ne sai aka cire hamzatul istifhami wanda yake tare da huwa din dalilin wannan hamzatul istifhami da aka cire ne ya zamanto ja'izi ne kai wakafi da huwa shi kadai kaman yanda ja'izi ne kai wakafi da ahaqqun din in kace wayastanbi'unaka suna neman labari a gunka ahaqqun wai gaskiya ne ahwa shin wannan abin da kake karanta wai shine qur'ani aga magana ne wanda yake ya fito ai ahaqqun gaskiya ne ahwa shine wannan qur'ani to shine hamzan aka cire inda za a ce menene dalilin da yake nuna cewa an cire hamza anan dalilai suna nan birjik a cikin qur'ani misali inda Allah subhanahu wataala yake cewa falamma janna alayhi al-lailu ra'a kawkaban qala hadha rabbi akwai wanda ya isa ya fassara wannan ne ba tare da ya kaddara hamzatul istifhami ba idan kace qala hadha rabbi babu hamzatul istifhami anan to so kake kace annabi ibrahim ya ce tauraro Ubangijinsa ne. Amma idan ka ce a haza rabbi, Annabi Ibrahim sai ya ce musu wannan ne kuke cewa Ubangijina, yana tambayan su wannan shi ne abin bauta na, yana tambayan mushrikan ne a haza rabbi, sai aka cire a din hamzatul istifhami. Yanda aka cire hamzatul istifhami a haza rabbi aka ce haza rabbi, haka nan a nan a huwa sai aka ce huwa. Sannan idan aka bi da wannan ka'ida, ka gane ayoyi ayoyi ma na Qur'ani da yawa za ci cire ba wa kafi ba. Ayoyi nawa ne a cikin Qur'ani muke da su wanda in ka duba janibin ma'ana, ma'anan bai cika ba. Ba akwai a hijaratan min sijil aya ba? Hijaratan min sijil ba aya ba? Me gaban mandujin ba? Sijilin da mandujin ba haɗe suke ba? Sai ka ce wannan aya ba daidai ba ne? Me yasa aka yi cire tsakanin na'ati da na'ati? Sijilin mandud ko na'ati da manuti? Irinsu suna nan da yawa a cikin Qur'ani. To saboda haka ‘yan uwa gardawa, wannan sura suratul anfal, yadda muka karanta aya 77 a mushafi na Sham da mushafi na Madina da mushafi na Makka, sannan kufawa a wajensu 75, walan fadu shamin amma zuhuran wa khamsuha likufin, haka al-Imam Shatibi ya faɗa cikin Nazimatul Zuhuri. Aya 76 a wajenmu, agun kufawa kuma 75, agun maskuti anhum, waɗanda ba a yi magana a kansu ba, sauran masahib su kuma 77. Adadin ya canju ne ta hanyar saɓani wajen dasa ayar. Misali, innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillahi fasayunfiqunaha thumma takunu alayhim hasratan thumma yughlabun. Wannan waqafi ne mu a wajenmu. Amma a mushafin Sham da Basara kuma aya ce. Kun gane? To wannan ne. To insha Allah gobe za mu fara da farkon wannan sura din. Shine yas'alunaka anil anfal kulil anfalu lillahi war rasul. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Somebody.